إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 11 ga watan Ramadan hijira 1443 12 ga watan 4 2022 muna nan da cikin suratul baqara zamu tashi cikin aya ta 197 alhajju ashhurun ma'lumat na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
أولا آية الله سبحانه وتعالى يا بينا منا لو كتن دعيكين أيكين حجي wanda malamai suke kira al-mawaqit al-makaniya wato akwai al-mawaqit az-zamaniya akwai al-mawaqit al-makaniya wato shi haji wata ibada ce ta musamman da ake yin ta da wani sharuda na musamman a wani lokaci na musamman shi sa zamu ga Ka'aba wannan daki mai daraja Allah ta'ala sai kewaye shi da masallacin harami shi ko masallacin harami sai aka kewaye shi da iyakoki na harami su kuma iyakoki na harami sai aka musu rumfa da mawaqit al-makaniya shi kuma mawaqit sai aka musu rumfa da tsibirin Larabawa aka kewaye shi da ruwa yadda duk wanda zai shiga wannan guri sai ya shirya shirin da zai sa ba za ka tsallake wannan miqati makani ba ko kuma ba za ka dauki haramar aikin haji a kowane wata ba sai a watan da Allah ta'ala ya amince ai haramar wato haji a cikin sa sabanin umara ita umara kowane lokaci ana iya yin ta kowane lokaci zaka iya umara ba matsala amma shi haji Allah ta'ala ya kebance masa lokaci da dole in za ai harama haji sai dai ayi a cikin waɗannan lokuta da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhajju ashhur ma'lumat wato shi haji wasu watanni ne sanannu to sanannu a wajen wa kawai Allah ya ce watanni ne sanannu to waye san su kaga amfanin tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirul qur'ani bis sunna tafsirul qur'ani bi aqwalis sahaba تفسير القرآن بأقوال التابعين تفسير القرآن بالرجوع إلى اللغة وتفسير القرآن بالرأي والاجتهاد المقبول ذاك تفسير القرآن بالسنة الحج أشهر معلومات وتحجي وسوة النين سننو مبني للمجهول معلوم معلومات سننو أنسنسو تواهي سنسو الحج أشهر معلومات ذاك malamai sun yi ittifaki cewa waɗannan watanni da Allah ya ce sanannu to shine Shawwal da Zulqa'adati da Zulhijja ko Zulhajj waɗannan watanni guda uku su ne ake kira wato ashhurul ma'lumat inda kawai malamai suka yi sabani har aka samu kauli uku akan watan ƙarshe din ne sun yi ittifaki cewa Shawwal yana cikin watan da zaka iya yin harama da aikin haji a cikin sa tun daga 1 ga Shawwal har zuwa 30 ga watan Shawwal sannan sun yi ittifaki watan Zulqa'adati za a iya yin harama da aikin haji a cikin sa tun daga 1 ga watan Zulqa'adati har 30 ga watan Zulqa'ada lokaci ne da zaka kulli haramar zuwa kai aikin haji sannan watan Zulhijja anan ne aka samu sabanin kauli uku wasu ka ce zuwa 9 ga watan Zulhijja washe garin 10 ga wata da alfijir na 10 ga wata ya keto to shikenan an gama lokutan aikin haji ya wuce don ba za ka iya yin harama ranar 10 ga wata ba tunda ranar Arfa ta wuce in kuma ba Arfa ba haji da haka suka sa 9 zuwa 9 ga watan Zulhijja ko da daddare ka shiga kaje kai tsayuwa Arfa da daddare kafin alfijir ya keto duk wanda ya shiga filin Arfa kafin alfijir ya keto to ya samu Arfa kuma za a kirga cikin waɗanda suka samu haji a wannan shekara amma idan mutun ya zo kamar da wani mutun ya makara dabbarsa ce ta bace ya tsaya neman ta sai ya fado ranar 10 ga wata an riga an yi Arfa ranar 9 ga wata to da aka yace shi yayi kuskuren kwana daya aka ce to yanzu sai dai kai umara kuma wato an riga an yi tsayuwa Arfa ba kuma yadda zakai kai haji ba Arfa kuma Arfa ba zaka je a lokacin da kake so ba lokacin da shari'a ta yanka tsayuwa Arfa zai fara daga wato zawali na ranar 9 ga wata har zuwa ketowa alfijir na 10 ga wata to ka riga ka wuce lokacin to baka da Arfa baka da haji shi yasa sai suka ce zuwa 9 ga watan wato Zulhijja sannan wasu malaman suka ce zuwa 10 ga watan Zulhijja ne domin Allah ta'ala ya kirawo ranar 10 ga watan Zulhijja yawmul hajjil akbar wanda kuma a wannan rana ne ake aiwatar da manya-manyan ayyukan haji kamar jifa yanka aski dawafi da sa'i saboda kaga sai suka ce zuwa 10 ga wata shikenan lokutan haji sun riga sun wuce wasu kuma malaman na uku suka ce zuwa ƙarshen watan Zulhijja ne ma'ana kenan idan mutun yayi Arfa sauran ragowan ayyukan nan waɗanda ya shafi dawafi da sa'i in bai samu dama yi a ranar 10 ba ko 11 ko 12 ko 13 zai iya yi har zuwa ƙarshen watan Zulhijja tunda akwai wannan ittifaqin ko akwai wannan maganar da aka suka ce watannin uku gaba ɗaya ake nufi ba wai wata 2 da kwana 9 ko wata 2 da kwana 10 ba a kwana 90 na waɗannan watanni guda uku su ne ake kira ashhurul ma'lumat wato watanni a sanannu kenan babu sabani akan cewa waɗannan wata uku ne kawai sabanin na 9 ga wata da 10 ga wata da kuma zuwa 30 ga wata ne kuma kowa abinda ya faɗa cikin ukun nan akwai abinda ya la'akari da shi shi al-Imam Shafi'i abinda yasa yace zuwa 9 ga wata saboda ya san in ka shigo kafin 9 zaka iya samun Arfa amma in ka shigo bayan 9 to kuma baka da iko kai aikin haji a wannan shekarar tunda ranar Arfa ta riga ta wuce kuma Arfa din ita ce take da lokacin da ba yadda za a yi wato a ƙara ko a rage ba a ƙarawa ba a ragewa haka shi yasa Allah ya ce ashhurun ma'lumat, wannan sune ake kira almiqat ko almawaqit az-zamaniya, wato lokacin zamanin da za a yi aikin haji. So akwai kuma almawaqit almakaniya, akwai wasu lokuta kuma bayan waɗannan lokutan da lalle sai dai ai haji ko ai harama da aikin haji a cikin waɗannan watannin. Wanda ya harama da aikin haji a cikin watan Ramadana ya harama aikin haji, to ba dama tunda bai yi a cikin watan wato haji ba. Wasu sun ce ko ya je din sai dai umara ya dawo, dole sai dai ka kulla niyyar ranar 1 ga watan Shawwal, idan ka shiga Makka ka je kai ifradi ko kai tamattu ko kai kirani, to ka riga ka kulli niyyar haji a cikin watan haji tun daga 1 ga watan Shawwal har zuwa 9 ga watan wato Zulhijja, ranar da za a sako daga Arfa. To sai kuma Allah ya sanya wasu gurare, su kuma idan watannin ya zo ka shiga zamanin, to kuma akwai wasu gurare da ba a ketare su sai mutum ya dauki wato harama. To anan dai mutane suka kasu kashi hudu dangane ga wannan miqat din, wato almakaniya da Allah ya sa, guraren da Allah ya sa ka a ketare su ga wanda zai haji ko umara sai ya dau niyya a nan gurin. To sai mutane suka kasu kashi hudu. Wasu mutanen suna cikin harami ne, anan suke rayuwa da iyalansu da kowa da komai, kaga su ba za a ce su koma baya ba, daga gidajensu dakunansu za su yi haramar wato haji ko umara, sai dai wanda suke cikin harami an so su fita wajen harami su dauko daga wajen harami. Sannan akwai kuma waɗanda suke gurarensu yana tsakanin harami da waɗannan miqatin da aka sanya, kaga su za su dauko ne daga cikin gidajensu, tunda su ba za su koma baya ba sai dai su yi gaba. Waɗannan za su ɗauki harama ne daga cikin gidajensu tunda gidajen nasu suna cikin inda miqatin yake, amma ba su ƙaraso harami ba. Su waɗannan na farko gidajensu a cikin harami yake, za mu ji ina ne iyakokin harami. Su kuma waɗancan gidajensu suna cikin miqati, inda aka sa miqatin a nan gidajensu suke. Su kuma waɗancan gidajensu suna kan miqatin, inda miqatin yake a nan gidajensu yake. Kagan za su yi harama, dama unguwarsu ce ko garinsu ne, sai su ɗauko daga nan. Sai kuma waɗanda gidajensu suke wajen miqati kamar mu da sauran mutanen duniya, dole ne in za mu tafi aikin haji ko umara ba za mu ƙetare waɗannan guraren ba har sai mun yi harama da aikin haji ko harama da umara, ba za mu ƙetare waɗannan iyakokin ba. Waɗannan guraren kuma guda biyar ne, an yi la'akari da yadda ko ina za ka shigo duniya ba za ka je ka tsallake waɗannan guraren guda biyar ba. Guri na farko shine Zulhulaifa, wanda ake kira Abyaru Ali yanzu. Wannan shi Zulhulaifa tsakaninsa da harami, shi ya fi kowanne tsawo, tsakaninsa da harami kilomita 420 shine wanda ake ɗaukowa daga Madina. Mafi yawa alhazanmu wanda suka tafi da wuri, jirgi yakan wuce ya sauke su a Madina su fara yin ziyara. Kagan sarki in jirgi ya wuce da kai aka sauke ka a Madina, kai kwanakinka na ziyara, kagan ka zo za ka ɗauko umara in tamattu'i za ka yi, ko za ka ɗauko haji in ifradi za ka yi ko ƙirani, to kaga za ka ɗauko ne daga miƙatin mutanen Madina, shine wannan Zulhulaifa ko Abyaru Ali. Daga nan za ka je akwai masallaci a gurin, a nan za ka je ka yi wanka ga masu sai da sabulu, ga masu sai da harami, ga masu sai da abin yankan farce, da kuma komai da komai a gurin. Za ka siya a nan, za ka mota za ta tsaya da ku, in jirgin ƙasa ne yana tsayawa, in mota ce tana tsayawa, a nan za ku shiga gaban ɗakai nan tili, ka shiga ka yi wanka, ka cire kayanka, ka sa ihraminka, ka yi abin da za ka yi, ka gyaggyara jikinka, ka yi alwala, ka shiga ka yi, bayan ka yi wanka ka yi alwala, ka shiga ka yi sallah raka'a biyu a nan miƙati. In an zo an shiga mota ta ɗan hau tudun nan ta kama hanya, sai mutum ya yi harama labbaika umratan in umara ya ɗauko, ko labbaika hajjan ma umra, ko kuma labbaika hajjan mutamatti'an biha ma umratin, da makamantansu, in ifradi zai ko kirani zai ko kuma tamattu'i umara kadai zai. To daga nan mutum zai ɗauko harama. To waɗanda suke samun matsala irinmu, waɗanda suke mutanen wannan yanki, shine akwai guri na biyu, shine Qarnul Manazil, shi ma iyaka ce ta miƙati, yanzu ana kiransa As-Sailul Kabir. Shi kuma tsakaninsa da harami kilomita 75, shi ba yi da nisa tsakaninsa da harami. To su ma mutanen da suka fito ta wannan yankin, idan sun zo daidai gurin anan za su tarar da masallaci da gurin daukan harama da bandakai da komai anan za su yi wanka su sa ihrami su yi niyya su shigo wato Makka sana akwai Juhufa ita Juhufa kilomita 186 ne tsakaninta da Ka'aba to amma ita Juhufa ruwa ya shanya garin wannan ruwan da yake ta karuwa yake ta karuwa ya shanya gurin kuma ita Juhufa din ne ita ce tamu ta ƴan Afrika sai zama akwai wani gari kusa da gurin ana kiran sa Rabiq shi Rabiq din nan shine yanzu a bakacin Juhufa to mu da muke samun matsala mu mutanen Afrika wanda ainihin gurin mu shine Juhufa kilomita 186 a isa zuwa wato harami to sai zama babu airport a Juhufa sannan ana sauke mu ne kai tsaye a Jidda idan an sauke mu a Jidda kuma an ketare miƙati da mu to an sauke mu a Jidda zaka ga ɗayan biyu yake faruwa ko alhazan mu sun kasu kashi uku wanda suke tashi daga nan musamman zan bada misali da Najeriya kashi uku suke kasuwa kashin farko akwai waɗanda za a kai su Madina direct waɗannan ba su da wata matsala ta miƙati saboda an sauke ka a Madina kaga in ka gama ziyara sai ka dauko harama daga miƙatin mutanen Madina kaga baka samu kowace matsala ba sannan kashi na biyu waɗanda ake tahowa da su a sauke su a Jidda idan an sauke su a Jiddan nan ba wai Makka za su shiga ba sai a kawo motoci kuma su dauke su su kai su Madina ko su hau jirgi su tafi Madina ko su hau jirgin kasa su tafi Madina duk waɗannan uku kowanne na taɓa yin ɗaya daga ciki na jirgin ƙasa ne kawai ban hau ba amma an sauke mu a Jidda mun hau jirgi muka sake siyan jirgi tiket ɗin jirgi ya kai mu Madina kuma an sauke mu a Jidda mun hau mota mun tafi Madina to inda matsalar take su ne kashi na uku waɗanda lokaci ya ƙure ba za su samu damar zuwa Madina su yi ziyara ba saboda lokacin haji ya ƙure in an sauke ka a Jidda direct sai dai ka shiga cikin Makka to anan ne ake samun wato rikicewa alhazai dalili an ketare miƙati da kai irin waɗannan alhazan su ne muke musu fatawa ko malamai suke musu fatawa cewa duk wanda ya san ya makara jirginsu shine na ƙarshe-ƙarshe ba zai sauka a Madina ba kuma ya sauka a Jidda ba za a kawo mota ko jirgi a kai su Madina ba Makka za a shige da su to tun daga nan gida sai kayi wanka ka sa ihraminka kai wanka ka sa ihraminka ka shiga jirgi da ihraminka su masu tukin jirgin za su gaya muku in an kusa zuwa daidai kan miƙati da minti 5 za su ce muku kowa ya duba agogonsa minti 5 na cika to jirgi ya zo kan miƙati tunda ai ba tsayawa zai ba fit zai wuce so da haka kawai kaddarawa ce ko dai ka dan yi kafin ko dan bayan amma dai ba za ka iya dot akan miƙati ba jirgi yana wannan zuga uban gudu ba za ka iya dot akan miƙati ba amma dai an dan baka wata dama ka dan yi wani abu dai da akalla la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum so sai a gaya maka cewa nan da minti 5 kawai ka ce labbaika umratan ko labbaika hajjan kawai kai niyya so da haka mutun yana nan sai ya yi niyya shikenan an sauke shi a Jidda dama ya riga ya dauko niyyarsa a sama a jirgin sama ya dauko niyyarsa kuma ihraminka ka riga ka sawo shi tun daga gida Najeriya ko a wani airport ka tashi wankanka kuma dama kaya a gida abinda kawai baka samu wannan raka'a biyu kuma ba wajibi bace mustahabi ce ita kadai ce baka yi ba kaga an sauke ka a Jidda kawai shikenan sai ka shiga Makka kana talbiya wato baka da wata matsala to waɗanda kuma suke samun matsala ba su riga sun yi wannan din ba wato ba su yi harama ba ba su yi niyya a daidai kan miƙati ba gashi sun sauka a Jidda da rigunansu da hunnunansu da ɗinkakkun kayansu kuma gashi ba za a tafi Madina ba kuma ba za a kai su Rabiq ba daga Jidda ba abinda zai kai su Rabiq kawai Makka za a ce za a shiga da su to waɗannan sun ƙetare miƙati ba su yi niyya ba shi kuma yin niyya a miƙati wajibi ne wanda idan ba kai niyya a miƙati ba to sai ka yi ɗayan uku ko dai ka koma miƙatin kaje ka dauko niyyar tunda ka tsallake ba kai niyya ba koma kaga ka gyara kuskuren da kai ko kuma ka tafi wani miƙatin ko da ba miƙatin ka bane ka tafi wani miƙatin ka dauko niyya daga wannan miƙatin akalla dai ka je miƙati ko kuma na uku ka zarce a haka amma akwai yanka a kanka katar rago yauwa dam ya hau kanka saboda ka ketare miƙati ba kai niyya ba sai kai niyya daga nan Jidda ka tafi kai aikin hajjin ka amma ka san akwai rago a kanka da zaka yanka na ketare miƙati da kai ba tare da ka kulla niyya ba kuma a miƙati ake yin ta wannan shine juhufa wanda shine namu wanda ana kiran gur kusa da gurin yanzu Rabin kilomita 186 akwai Yalamlam shi kuma Saidiya ake kiran sa yanzu yana nan kilomita 120 ne tsakanin sa da Harami sai Zatu Irkin wanda shi kuma ya kai kilomita 100 ana kiran sa Dareba yanzu waɗannan sune gurare guda biyar da waɗanda suka yi kusa da su in mutun zai ƙetare mutuka Umara zai yi ko Haji to ba a yadda ya ƙetare waɗannan guraren ba sai yayi harama sai kuma ya sa ihrami saboda gurin da za ka shi guri ne na musamman sai an kulli niyya sai kuma an canza kaya saboda a gaya maka inda za ka din ba guri ne na musamman ba guri ne kai na musamman wannan shine wato dangogi na wato shi miƙati to sai kuma hududul haram idan mutum ya zo a mota aka dauko shi za a shiga harami zai ga an sa wata alama an ce non muslim yayin nan duk wanda ba musulmi ba a duniya ba a bashi lasisi ya shiga cikin haramin Makka da haramin Madina ba iya musulmi ne kadai yake shiga gurin amma Jidda zaka samu kristoci da yahudawa da maguzama kowa zai iya zuwa ko ina sauran garuruwan Saudiya amma Makka da Madina ba a bar kowa ya shiga sai mai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iyakokin da duk duniya ba a yadda kowa ya shiga ba sai musulmi shine wato hududul haram wanda muka ce sayyidina abunan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shine malaika yazo ya nuna masa alamomi shi kuma ya sanya alamomi ya zama nan ne ake kira masjidul haram tunda masjidul haram ba iya fadin masallacin bane wannan haram din duka yana cikin wannan gurin to ta bangaren gar wato ta bangaren yamma akwai abun da ake kira ash-shumaisi wani guri ne shine hudaybiya shi tsakaninsa da harami kilomita 22 ne to tanan gurin shine yafi tsawo a cikin hududul haram sannan ta bangaren shar kuma ta bangaren wato gabas akwai wanda ake kira wadi urana shi kuma ana kiransa yanzu garbiya kilomita 15 ne tsakaninsa da shiga cikin harami ta bangaren arewa kuma akwai tan'im wanda shi kilomita 7 ne akwai kuma ta bangaren kudu shi kuma kilomita 12 ne ta bangaren Jirana wanda ake kira Shari'il Mujahidin shi kuma kilomita 16 ne to duk waɗannan akwai alamomi da aka sa cewa nan gurin ba mai haƙƙin shiga sai musulmi akwai lokacin da wata tattaunawa ta hada wani babban mai wa'azi da kuma wani babban shi kuma mai bin wani addini sai ya ce yana da tambayoyi da yake son zai yi guda uku wanda suke daure masa kai a musulunci tambaya ta farko me yasa aka yadda musulmi ya auri mace krista ko ba yahudiya an amince masa a musulunci amma ba a yadda kai kuma in krista ko ba yahudiya yazo ka bashi yakka ba ya kamata yadda muke auren yassu su ma mu ba su dama su auri yayanmu to me yasa ba a yi wannan ba a duba wannan maslahar ba tambayar ta kenan ta farko sannan tambaya ta biyu me yasa aka bawa namiji dama ya auri mata hudu amma ita mace ba a bata dama ta auri namiji hudu ba yana neman amsa sannan na uku me yasa aka ware wani gari wasu garuruwa guda biyu aka ce wanda ba musulmi ba zai shiga ba tare da cewa su kuma ko ina ana barin musulmi ya shiga a duniya amma mu mu kebance wasu garuruwa guda biyu Makka da Madina mu ce duk wanda baya sallah ba zai shiga ba yana son amsa waɗannan ban guda uku su kadai suka rage masa ya musulunta na'am To me wa'azi yace masa na farko musulunci ya ba wa mutum dama ya aure ya ƙara aure amma da yin auren da ƙara auren da ya sa shari'a ba za ka yi aure ba ɗayan ma na farkon sai kana da abin da zaka iya ɗaukan nauyin matar da cinta da shanta da suturarta da maganinta da mu'amalarta na aure da sauran haƙoƙi da aka ɗora maka sai zaka iya in ba zaka iya ba na farkon ma ba a baka dama kai ba yasa malamai suka ce akwai wanda haramun yayi aure ya kamata ka san waye ko kai ne akwai wanda kuma wajibi yayi aure ko da karfin tsiya sai an kama shi an aurar da shi akwai wanda kuma mustahabbi ne yayi aure me ma'anar mustahabbi an so yayi akwai wanda makaruhi ne yayi aure me ma'anar makaruhi ba a so yayi ba akwai wanda kuma wato halal ne jaizi ne yayi aure ko yayi ko kai yayi duk akwai abubuwan da malamai suka duba suka faɗi waɗannan abubuwan guda biyar ita to kaga a ce yin auren ma tun farko ma akwai ka'idodi da aka sa mutun da sharuɗa in zai yi sai ya cika su to haka nan in zai ƙara aure Allah ya sa masa sharaɗin sai in zai iya adalci in khitu Allah ta'dilu fawahidatan in ba za ka iya adalci ba ka tsaya a guda ɗaya to shi namiji an sa masa sharaɗin in zai auri mace fiye da ɗaya sai in zai iya adalci wannan adalcin mace in ta auri maza huɗu za ta iya musu adalci na farko ma an tai ciki na waye in an ce a ji a DNA sai aka ga na farko ne ta kuma yin nabi na farko ne ta kuma yin nabi na farko ne to ina ragowar suka tashi sun tashi a iska sadaka mace mai maza huɗu ya ma za ta yi da hutu wannan yayo cefa ne wannan yayo cefa ne wannan yayo cefa ne wannan yayo cefa ne zai yi ba zai yi ba saboda haka mace ba za ta iya daukan nauyin iya auren maza hudu kuma ta yi musu adalci ba irin sharadin da aka sa namiji ya ba su gidaje ya ba su abinci ya ba su sutura ya ba su mu'amala aure ya raba musu kwana ya musu kaza ya musu kaza ya musu kaza to mace a musulunci ba za ta iya wannan ita sannan hikimar da ta sa aka ce namiji ya auri mata hudu saboda an hana zina ne musulunci ya ce namiji ya auri mata hudu saboda ya hana zina in ka halatta zina baka da bukatar mayin auren kwata-kwata ko in ka halatta zina baka da kuma bukatar kari tunda ga zina available a gari kamar public toilet ko ATM machine kaga baka da bukatar yin auren kenan saboda haka musulunci ya duba tsabtace al'umma da tsarkake su da kuma yin adalci da kamanta adalci bai yadda ka ƙara ba sai in za ka yi adalci wannan adalci kun ba wanda zai iya yin sa sai namijin da ya cika sharaɗin mace ko ba ta iya cika wannan sharaɗin ba ya masa bayanin da ya gamsu akan a ƙarin hudu da kuma da yanda ya sa aka ce namije sai ya ce na biyu abinda ya sa musulunci ya halastawa musulmi ya auri ba yahudiya ko ba nasariya saboda ta yi imani da Allah kuma ta yi imani da attaura ta annabi Musa da injila ta annabi Isa da zabura ta annabi Dauda da kuma attaura ta annabi Musa saboda ta yi imani da wannan abinda bata yi imani da shi ba kawai bata yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bata yi imani da Qur'ani ba sai aka ce musulmi ya aure ta saboda akwai dan wani guri da suka dan yi tarayya sannan musulmi an tilasta masa ya girmama dukkan annabawa dan haka ba zai tsokani in ya zagi annabi Isa ko ya zagi annabi Dawud ko annabi Musa to kai tsaye ya fita daga musulunci kamar ya zagi annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kaga ashe kenan musulmi in ya auro mace kirista ko ba yahudiya ba zai taba addininta ba don ya taba addininta ya taba nasa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na mun yadda da annabawa duka da littafai duka da manzanni duka ba za ka zama musulmi ba sai ka yi imani da dillar tattafan Allah da duk manzannin Allah sai ka yadda da su to shi kuwa shi kirista namiji da ba yahude na miji ai shi bai yi imani da annabi Muhammad ba bai yi imani da Qur'ani ba to in yana so mu bashi ƴan mu yadda mu muka imani da at-taura da annabi Musa da injila da annabi Isa da zabura da annabi Daud to shi ma ya imani da annabi Muhammad da Qur'ani kaga an yi balance sai mu bashi ƴan mu duk kirista da yake so ya aure ƴan mu to ya imani da Qur'ani ya imani da annabi Muhammad za mu bashi ƴan mu na'am in kuma ya imani da annabi Muhammad da Qur'ani to ya shigo musulunci amma idan ka dauki yarsa ka baka shi ka bashi shi baya girmama Qur'ani da annabi Muhammad kaga zai iya ma zagin sa ko zai iya ma wulakanta Qur'ani wanda wannan zai iya kawo rikici a cikin gidansa matarsa za ta ga an ya zagi annabinta ko ya zagi littafinta wannan zai iya kaurewa da rigima amma ita kiristar da musulmi ya aura da bayahudiyar da musulmi ya aura in ta ji ya taba annabi Isa ko annabi Musa ko annabi Dauda ko at-taura ko injila ko zabura ta gaya mana mu musulmi za mu yi maganin sa kafin kowa ya zo to kunga dalilin da yasa kenan ba za mu bashi yafi ba in yana so ga sharadi ice ita kuma Makka da Madina ai saukin shiga gare ta biza kawai za ka yi biza shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah kowace ƙasa in za ka shiga sai ka je ofishin jakajantinta sun gaya maka sharadin shiga ƙasar na je neman biza shiga Amurka tambayoyin da aka dinga yi mu ko alheri aka yi ko ɗanan tambayoyin ka wuce hadda ka taɓa dukan mace ka taɓa dukan yaro kana cikin masu kaza masu tambayoyi ne ga su nan ba ma irin na kabari ba ne saboda kana son ka shiga Amurka dole ka bi ka'idodinsu ka bi sharuɗansu don su baka biza to mu ma Makka da Madina tana da biza a karama kalla me sanya shiga Makka da Madina biza ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ya faɗa ka ya zama me ya samu rijistan shiga ina Makka da Madina to ba mu yi wa kowa laifi ba kuma yadda kowace ƙasa in ta hana ka biza ba ta yi ma laifi ba saboda baka cika sharaɗin da ta ga za ta baka biza ba to don haka mai son biza shiga Makka da Madina kalmar shahada ce ka musulunta kai kalmar shahada sai mu baka biza shiga Makka da Madina to kun ga kenan alhajju ashhurun ma'lumat watanni ne sanannu da lokuta sanannu da gurare sanannu wanda ba a kulla aikin hajji sai a waɗannan gurare sai Allah ta'ala ce faman farada fi hinnal hajja wanda ya niyyaci aikin hajji farada anan shine ma'ana yayi niyya ya kudire ya shirya wajen niyya din nan mutane sun kasu kashi kashi akwai kafin kai niyya da aikin hajji sai ka cika sharadi na farko ka zama musulmi in kai ba musulmi bane ma ba za a baka kai hajjin ba ma saboda baka cika sharadin farko ba na biyu baligi yaro zai iya zuwa ya hajji amma fa in ya girma sai ya sake wata ya mata ta daga wani wata ce ya rasulullah wannan yana da hajji ya ce yana da hajji amma kina da ladar kaga in ya girma sai ya sake haka nan bawa yanci kenan hurriya idan bawa akwai bawa sai je aikin hajji yana tsakar bauta shi ma in ya samu yanci sai ya je ya sake kaga sharadin farko al-aqalu wal-bulug wal-islam ka zama musulmi ka zama mai hankali ma hukaci ko dama ba a ce ma ya tafi hajji ba tunda hajji mai hankalin ma ya yake karewa da shi balle mahaukaci kaga kenan waɗannan sharadin guda hudu so sai istida'a da kudura istida'a din nan ita ake kira kudura kuduran nan kuma kala-kala ce akwai wanda yake tunda kudi ne da jiki ibada ce badaniya maliya da kudi ake kuma da jiki saboda haka wani yana da kudura badaniya maliya lafiyar salau kuma yana da kudi me ya kamata yayi sai je hajji da kansa saboda jikinsa lafiya kuma ga kudi to kudin nan da zaka je kai aikin hajji da shi ba wai an ce ka je ka ranto kudi ka zo kai aikin hajji ba bil hasani ma malamai sun ce in ana bin ka bashi kana da miliyan 2 aka ce kudin hajji miliyan 2 ne kuma ga wani can yana bin ka miliyan 2 to yanzu ka biya bashin nan ko ka je kai hajji wanne yafi. Sai malamai suka ce idan bashin yana da tsawon lokaci kamar nan da shekara biyar zaka biya, lokacin biyan bashin bai ba, to ka iya zuwa ka je ka yi hajjinka, wataƙila ma Allah ya ƙara maka kuɗin da zaka iya biyan bashin. Sannan kuma suka ce idan bashin lokacinsa ya yi kuma miliyan biyu kenan, to ka ɗauka ka ba mai bashin can, don baka samu istida'a ba, ba ka da hali kenan tunda ana bin ka bashi. Ko kuma kuɗinka kenan miliyan biyu, amma in ka ɗauke miliyan biyun ka tafi gidanka ba abinci, yaranka ba zuwa makaranta, baka biya kuɗin wuta ba, baka biya kuɗin ruwa ba, baka sayo kayanka abin nan sutura da abinci da sauran bukatunsu ba, to kaga anan ba za ka takura iyalanka ba ci ba sha, ba kuɗin makaranta, ba kuɗin ruwa, ba kuɗin wuta, duk baka bibiya musu, baka ɗauke kuɗin ka je ka tafi aikin hajji. Nan ma baka samu iko ba har yanzu, sai ka sarrafa miliyan biyun nan ka kashe ma iyalanka. Sannan na uku, za ka haji kuma ga aure, miliyan biyun ka kenan, ko miliyan biyu za ta yi maka aure, miliyan biyu za ta kai ka haji. To wanne za ka fara, kai aure ka bari sai wata shekarar ka je haji, ko kuma ka bar zuwa yin auren ka tafi haji? Domin da haji da aure ko ne an sa masa istida'a, manistada'a minkum alba'ata falyatazawwaj walillahi ala nahjil baiti manistada'a ilayhi sabila. To istida'a bi ta hadu, ga ta aure ga ta haji, wanne za ka fare? Wasu malaman suka ce ka je kai auren, in har ka damu da auren su sai kai auren, in ya so daga baya, har yanzu dai baka samu ikon zuwa haji ba kenan, na aure ka samu ba na zuwa haji ba, da haka sai ka yi auren ka, in ka samu wani sai ka je kai haji. Ko kuma misali wasu ka ce a ka je kai haji sai ka roƙo Allah ya baka halin yin auren. Ko kuma mutum ne ya zo ya ce maka naga kana gidan haya, matsala ta biyar, na ganka a gidan haya, ga kuɗi miliyan biyu zan baka in sai maka gida ko in biya maka haji? Na'am? To kace me haji a basiyan gida a baka a gidan haya a sai masa gida? Kaga ikhtilafal ulama'u, wasu ka ce su gaskiya in aka zo musu da kuɗi miliyan biyu aka ce ko a sai maka gida ko a baka kai haji, shi gaskiya a biya masa hajin ya tafi ya ci gaba da hayarsa. Shi kuma wanda ya ce a'a, gaskiya a sai min gida, ni da nake faman haya kuma a biya min haji, a bani kuɗi na in sai ɗan samu ɗan ƙaramin gida in siya in fake ni da iyalaina, in Allah ya kawo gaba na ya haji. Wani kuma ya ce kai a biya min na tafi hajin sai in gaya wa Allah ya bani gida. Shi kuma wanda ya ce a'a, a bani kuɗin in sai gidan sai in gaya wa Allah ya kai na haji. Na'am? To wannan shine mai kudura maliya badaniya, jikinsa lafiya kuma yana da halin da ba takura zai ba. Shin mutum zai iya yin adashin gata don zuwa haji? An ce za ka iya adashin gata don zuwa haji idan adashin ba na takura ba ne. Misali, mutumin da yake aikin gwamnati yake ɗaukan 80,000 ko 100,000, abinda iyalanka suke bukata da cinka da kashewanka a wata kana kashe 70,000, kakan samu raran 30,000. So da haka sai ka aje 10,000 saboda lafiyan iyalanka ko abinda zai taso, 20 kuma kake ajewa a banki don wato ka samu daman zuwa haji. Suka ce to wannan ba laifi ba ne, domin baka takura ba, abinda kake ajewa din kana ajewa ne daga abinda ya yi rara daga bukatarka, da haka wannan adashin da kake yi babu takura. Amma idan adashin da za ka takure gidanka ne an daina ci mai kyau, an daina shan mai kyau, ka daina biya yara kuɗin makaranta, ka daina biyan kuɗin wuta da ruwa wai saboda kana son lalle sai ka yi tari ka je haji, aka ce wannan bai halatta ba ka takura iyalanka, tunda Allah ya ce maka sai ka samu iko. Tunda baka samu iko ba, bai kamata ka tauye tuwon gidanka, ka tauye wa yara kuɗin makaranta don ka je haji ba. Matsala ta bakwai, shin mutum zai iya rance ya je ya haji, in ya so ya dawo kuma a shiga rigimar biya? Aka ce to rance kala biyu ne, akwai rancen da kai ma akwai kuɗinka, misali kana bin wani miliyan 10 ko miliyan 5 sai ce zan baka amma sai nan da bayan haji aka rubuta takarda to ka iya rantan miliyan 2 kaje kai haji domin kana da kudin da zaka karba a ciki amma baka aje ba baka ba wani ajiya ba baka da wata kadara sananniya baka da wani abu da in an takura ka za a siyar haka kawai dan rigima kaje ka ci bashi ka tafi kai aikin haji aka ce ba yadda ba da ku wanda yake da kudura badaniya maliya sai ya je ya haji da kansa to amma sai zama matsala ta biyu kuma shi kuma wannan yana da kudura ne maliya ba badaniya ba yana da kudin amma ya tsufa ba zai iya shiga wannan tafiye-tafiye da wahalhalin aikin haji ba ya tsufa ko kuma yana da wani ciwo da ba zai iya zuwa gurin ba zai iya tura wani ya je masa haji sai tura wani ya je masa haji kamar da wata mata ta zo tace ya rasulullah mahaifina haji ta wajaba a kansa amma kuma ba zai iya zama akan raƙumi ko doki ya dogo tafiya ba ya kake gani zai sai annabi alaihi salatu wassalam yace yanzu da ana bin mahaifinki bashi in kika zaki iya biya masa tace eh yace to bashin Allah ya kamata a biya kujji an abiki kije ki yi wa babanki aikin haji sannan kuma a miƙati annabi alaihi salatu wassalam ya ji yana cewa labbaika an shubrama sai annabi alaihi salatu wassalam yace waye shubrama sai yace dan uwana ne sai yace kai kai hajin yace ni ban yi ba yace to kai yi wa kanka in yaso daga baya sai ka dawo kai wa dan uwanka kenan zaka iya dora wakili idan kai kana da kuɗi amma kuma ba ka da lafiyar da zaka iya zuwa ga kuɗi amma ba lafiya to sai ka tura wani ya je maka amma wanda zai maka da sharadin sai in shi yayi tukunna nasa sai in shi yayi nasa sai ya je maka sannan kuma zaka iya mace tana iya wa namiji aikin haji namiji yana iya wa mace aikin haji sannan kuma wani yana da kudura badaniya amma ba shi da malu lafiyayye ne amma ba shi da kuɗi kaga wannan ba ai ba zai aka ce in yana da sana'a malika sun kawo cewa in yana da sana'a da zai iya misali shi mai sana'a ne kuma zai iya tafiya yana sana'a inda wasu zaka ga sana'ar su ma yanzu irin wanzamai suna samun kuɗi sosai a aikin haji yana da sana'arsa to zai iya tafiya kawai da ƙarfinsa da lafiyar sai kama hanyar maka kawai din da yaje ya tsaya ya sana'arsa ya dan samu abin da zai samu ya wuce ya tayi har ya isa maka to suka ce wanda yake da wato kudura badaniya amma kuma yana da sana'ar da ake buƙatar ta a hanya ya iya fawa ya iya aski ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza to zai iya tafiya yana yi yana har ya kai maka amma in baka da wata sana'a ko sana'a ka ba a buƙatar ta inda zaka to kaga bai kamata kawai ka kama hanya ka ce ka tafi wato maka ba alhalin baka da guziri baka kuma shirya ba sannan akwai kuma wanda shi kuma ma duka biyun babu ba badaniya din babu maliya din suka ce to wannan haji ta sauka a kansa in har ya rasu zuwa wannan lokacin bai samu ikon ɗayan biyun ba to shi wannan babu shi da laifi ba kuma shi da wani abu da zai za a tambaye shi akai ranar alkiyama ya dai kudure wajabcin aikin haji amma Allah bai hore masa dama ba da zai je yayi aikin hajin har ya rasu to wannan ba zai amsa wata tambaya akan yayi sakaci akan aikin haji ba sannan ana iya zuwa ayo mutum aikin haji kawai dan uwanka ne ko mahaifinka ya rasu ko yayi wasiya cewa haji ta zama wajibi a kaina amma na shagala da neman kuɗi ko da kasuwanci ko da wani aikin da zai sa ban samu dama na yi haji ba don haka ina so da Allah in na rasu kafin a raba gado na a yi fitar a cikin wasiyata a je wani neman aikin haji suka ce wannan wasiyar tunda bashi ne na Allah to za a zartar da wannan wasiyar har ma a wata mazhaba suna cewa shi za a gabatar akan bashin mutane kai ne ka rasu ana bin ka bashin zakka ta shekara baka fitar ba ta shekara biyu kuma kai wasiya cewa nayi sakaci ban fitar da zakka shekara biyu ba sannan nayi sakaci Allah ya hore mun ban je nayi haji ba sannan ga mutane suna binka kuɗi da aka zo aka kirga kuɗin naka sai aka ga kuɗin naka sai dai ayi abu daya ko a biya mutane bashi ko a fitar da zakka ko ai ma haji kuma duk basu suka ne guda uku to wanne za a gabatar haƙƙin mutane ko haƙƙin Allah. Kudin ba zai isa a biya mutane ba, kuma ba zai isa a fitar da haƙƙin Allah ba, sai dai a yi ɗaya. To wanne za a yi? A nan sai wasu malamai suka ce a fitar da haƙƙin mutane, domin shi Allah mai jin ƙai ne. A biya mutane, a nema maka gafara, Allah ya yafe ma. Wasu suka ce a a biya na Allah. Idan kuka shirya da Allah, duk mai binka bashi sai Allah ya biya ma. Wasu suka ce a yi ta house, ma'ana a rarraba, sai a ɗauki wani kaso a ba mutanen, a ɗauki wani kaso a yi zakar, a ɗauki wani kaso a je aikin haji. Suka ce shi kuma wanda za a ɗauka ya je aikin haji zai iya zama ɗan uwanka, kuma zai iya zama bare, wato a bashi kwangilar ya je ya aikin haji. Kisa suka ce kwangilar aikin haji akwai mai riba, akwai kuma mara riba. Ya ce maka zan baka miliyan 5 ka je kai min aikin haji a wannan shekarar. Suna nan da yawa a maka yan hajin wasiya, ya zo a same ka a ce ga wasu kuɗi, wani ya yi wasiya ya masa haji, wani sai ya sauke ta sai ce to da mata amma ba ta farin labace, tunda an samu wata mai guziri, bari na karɓi mai guzirin. Akwai yan hajin wasiya suna nan da yawa, zauna kawai suke suna jira kawai wani ya wasiya ya masa haji su je su, su ba sa yi, amma an maka wasiya akwai dan wani dan gari a ciki za su je su. To hajin wani kuma zai iya cewa ga miliyan 5 ka je kai min haji, in ka samu riba a ciki ka rike, in kuma an samu ƙari ma sai ka ƙara. Wani kuma zai iya cewa je ka kai min haji, duk abin da ka kashe ka zo in biya ka, in baka kuma riba. To kaga anan duk kayi niyya, in ka zo niyyar ba da niyyar kanka za ka yi ba, labbaika an alhaji shehu ko alhaji mudi, saboda aikin alhaji mudi ka zo. Amma sallar da za ka yi ta farilla duk naka ne, sallolin harami da salati da istighfari da nafilfili duk naka ne. Amma in ka zo kana dawafi nasa ne, in kana sa'ayi nasa ne, in ka je filin arfa tasa ce, amma addu'ar ka taka ce, amma zuwa filin arfa shi ake a littafin sa ake sakawa, saboda shi ya tura ka je kai masa. Yawa kai dan kwangila ne, saboda haka an ɗauke ka aiki ko dago aka ɗauke ka, to sai ka yi da sunansa. Saboda haka waɗannan shi ne kashe-kashen. To shin wanda ya haji da dukiyar haram, shi kuma ya hajinsa, ya ɗau kuɗin haramun ya je ya haji. Wasu malamai kamar Imamu Ahmad bin Hanbal ya ce hajin ba ta yi ba, amma mazhabanmu ta Imamu Malik ya ce sahhat wa athima, haji ta yi daidai, amma an je lahira sai ya biya mai bashi kuma bashinsa. Na'am, yawa ka fusgiwa mutum miliyan 2 ka je kai haji, in ka da sai ce ina miliyan 2 na, kace gata ba shikenan ba, in ko baka bashi anan ba sai ka bashi a lahira. To da ka suka ce hajin ba ta da alaka, hajin kanka kaiwa, sai a rubuta maka haji, sannan a rubuta maka ana bin ka bashi, kamar yadda ya zo hadisin muflis, man ya'ti yawmal qiyama bi salatin wa zakatin wa hajjin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa qazafa hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu min qabla an yuqdama alayhi ukhiza min khatayahu fa turihat alayhi thumma turiha fi an-nar. So ana rubuta maka mummuna ne, ana rubuta maka kyakkyawa. Kayi haji kyakkyawan aiki ne a rubuta maka, ka ci kudin mutane mummuna ne a rubuta maka. In ka samu kuɗi ka biya shi a nan duniya, shikenan ka san shi, ka san yana binka kuɗi, ka je ka biya shi kuɗinsa. Ko kuma ka neme shi ka rasa, sai kai sadaka da sunansa da waɗannan kuɗin, sai ya samu ladan. In ko baka biya shi ba, baka yi sadaka da sunansa ba a bisa wannan kuɗin, to in aka je lahira ga hajinka ga kuma alhakinka, sai kuma a ɗauki aikinka mai kyau a biya waɗanda suke binka haƙƙi, waɗanda ka zalunta. Kunga wannan shine magana wacce ta fi hankali ta Imamu Malik kan cewa sahhat wa asima, haji ta yi amma laifinsa kuma yana nan na cin kuɗin mutane da ya yi. Allah ya samu dace, Allah ya mana muwafaka. Tambayoyi. Malam, cin hanci da rashawa ya yi katutu a ƙasarmu, gashi hadisi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya tsine wa wanda ya bayar da wanda ya karba, yaya za mu yi? Lalle fa yaya za mu yi? Harkar cin hanci da rashawa kam ta zama abin da ta zama. Sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wata ran haƙƙinka ne ma kana kallo gashi, amma wallahi in baka bada wani abu ba zai fito ba. Ta ya za a yi? Bayarwa laifi ne a musulunci, karɓa ma laifi ne a musulunci. To amma akwai lokacin da mai bayarwan ne yake laifi, akwai lokacin da mai karɓan ne yake laifi, akwai lokacin da kuma duk su biyun ne suke laifi, amma ba za a samu duk inda ba su da laifi ba. Haƙƙinka ne, ka cancanci a baka haƙƙinka. Sai aka zo aka ce gashi haƙƙinka ne, wannan admission ɗin sunanka ne ya fito, kai ka ci, kuma kai za a ba. Amma in baka ba da wani abu ba, za a canza sunanka a ba wani. Kaga anan haƙƙinka za ka ƙwato. In ka ba da wani abu don a sakan maka haƙƙinka, anan kai da ka bayar ba ka yi laifi ba, wanda ya karɓa shi ne ya yi laifi. Amma haƙƙin ba naka ba ne, gashi sunan Umar ne a jiki, sai aka zo aka ce maka to kai kaga kai baka samu ba, amma ga wani ya samu. Shi wannan ɗin da ya samu ba ma za mu neme shi ba. Ka ba da wani abu sai a baka admission ɗinsa ko a baka abin ɗin aikinsa, da ake kiran takarda aikinsa, appointment, kai sai a baka ɗan ba da wani abu. Kaga anan ka ba da wani abu ne domin a baka haƙƙin wani. Kaga anan kai mai bayarwar tsinanne ne, shi ma mai karɓar tsinanne ne. Amma inda kake haƙƙinka ne a baka, sai aka hana ka aka ce sai ka ba da wani abu, to in ka bayar anan ka bayar ne domin ka fito da haƙƙinka. Kun ga anan gurin kai ba za a kama ka ba za a kama wancan ne. To mafi yawa mas'alolinmu na cin hanci da rashawa kashi uku ne. Akwai inda mai karɓar tsinanne ne, mai bayarwa tsinanne ne. Akwai inda kuma mai karɓar ne tsinanne. Akwai kuma inda mai bayarwan ne tsinanne. Amma babu kuma mas'alar da duk babu tsinanne a cikin ko ɗaya. Nan ne babu. Idan haƙƙinka ne ya maƙale, ko kai ne mai gaskiya, sai aka ce ba za a baka gaskiyarka ba sai ka ba da wani abu. Sai ka ba da wani abu don a baka gaskiyarka, ko aka shirya za a ci mutuncinka a yi maka sharri akan abin da baka yi ba, kuma aka nemi ka ba da wani abu, in baka ba da wani abu ba za a ci maka mutunci ko a ci maka dukiya ko a taɓa lafiyarka. Sai ka ba da wannan abin don ka tsare mutuncinka ko ka tsare dukiyarka ko ka tsare rayuwarka. To wannan abin da ka bayar, kai baka da laifi mai bayarwa. Amma idan ka bayar da wani abu don a ɗauko haƙƙin wani, ko a canza wani abu na gaskiya, ko kuma a murɗe wani abu, ko a canza wani abu, ko a juya wani abu, wannan shine malamai suka yi ittifaki cewa kai da ka bayar ka san dama rashin gaskiya za a yi, shi da ya karɓa ya san rashin gaskiya za a yi. To irin wannan shine ake faɗawa da mai bayarwa da mai karɓa duk sai su zama tsinannu. Ko mafi yawa nau'in cin hanci da rashawar Najeriya wannan na saman ne, inda mai karɓa da mai bayarwa suke zama tsinannu ya fi yawa. Wato mai bayarwa ya san rashin gaskiya za a yi, mai karɓa ma ya san rashin gaskiya za a yi. Za a yi kwangila an ba da titi, titin nan an fitar da miliyan dubu za a yi shi, a miliyan dubu. A ƙa'ida kamata ya kaurin sai kai inci bakwai ko takwas, amma in an karɓi cin hanci da yawa zai koma inci ɗaya ko inci biyu, yadda an yi wata shida wata bakwai an gama gurje shi, kun gama cinye kuɗinku. Inci bakwai ya kamata zama ko inci bakwai a kwaltar, a ƙasa kuma ya zama inci biyar a ƙasar, ya zama inci aƙalla goma sha ɗaya da ƙasar da misali kwaltar. Tunda an sa ta da kauri, ita ai kaurinta shi ne tsakanta. Ta yi kauri ɗin nan, ta yi kyau ta yi kauri, to kafin a niƙe ta sai a daɗe. Amma an ta yi shafal-shafal, dama tsakaninta da ƙasar kaɗan ne, mota ta gurza sau ɗaya, ta gurza sau biyu, an gurza sau uku, an gurza sau huɗu, shi kenan kawai sai ka ga ta tashi, sai ka ga ƙasa, sai ka ga ramuka, sai a ta faɗa ramuka ana jin ciwo. To kaga wannan wajen karɓar ne, an fitar da miliyan dubu amma an dawo da misali miliyan ɗari biyar, kusan rabi, ko miliyan ɗari uku. Shi ɗan kwangila ya san ai miliyan ɗari shida ba za ta yi masa wannan titin ba. Amma wanda ya bashi ya ce ya bashi miliyan ɗari huɗu. Yanzu an wuce maganar 10%. So da haka shi kuma zai ga in zai yi mai kyau shi ma ba zai ci riba ba, saboda waɗanda suka bashi sun karɓe mafi yawan kuɗin. To kaga anan dole ya zo ya muku ya shafal-shafal. Shafal-shafal zai muku. so da haka a zo a bude an yi titi kwana uku wata ɗaya wata biyu wata hudu sai kaga yashi yana tashi sai kasa tana tashi sai ga ya lalace za a yi kwangilar gini an san ginin nan hawa uku ko hawa hudu in mai kwari za a yi zai ci miliyan 2000 kuma an rubuta wa gwamnati miliyan 2000 amma wanda ya bashi ya zo ya karba miliyan 500 shi kuma sai ga in zai sa rodi 16 inch kuma a zuba siminti yadda ya kamata ai mai kwari to kudin ba zai ci riba ba shi kuma shi ma yana son ya ɗebi nasa a ciki akwai kuma masu takaddu fito da takaddu shigo da takaddu duk akwai nasu a ciki saboda haka sai ya rage kudin sai ya zuba siminti kadan sai ya sa abin rodi ba mai kauri ba sai ai kuma rami ba mai abin nan ba sai kun hau kawai sai ku ji ruguzum gini ya ruguje da ku ko ya tsatsage saboda ba ai mai quality ba an karɓi cin hanci magunguna ne mutum ya zo ya kamfanin magani an tura jami'ai sanannu ƙwararru masu ilimi su je su duba su ga cewa maganin nan ya cika sharadi sai suka ji aka gansu a gefe aka basu wani abu sai suka buga tambari cewa an yadda da kamfanin nan ya yi magani a shigo da shi cikin gari shi kuma dama maganin ba mai inganci ba ne ko ba mai cutarwa ba ne ba mai amfani ba ne wataƙila ma garin masara ne sai ka zo ka afa ka yi bismillah ashe masara ka afa kafso na mashara ka sha to kaga cin hanci da rashawa ruguza komai yake ya ruguza ilimi ya ruguza mulki ya ruguza tattalin arziki ya ruguza ayyuka ya kashe mutane dan masu shigo da abinci da magunguna in suka bada cin hanci ba za mu sha magani mai kyau ba ba za mu ci abinci mai kyau ba ba za a yi mana titina masu kyau ba ba za a yi karatu mai kyau ba har mukamin ilimin duk sun zama cin hanci da rashawa kowane mukami kake so sai a baka da kuɗi baka professor a baka doctor har gida ake bin mutum da kalman doctor da Allah in kana so kawo kaza ilimi cin jarabawa wa egg neko duk sun lalace saboda cin hanci da rashawa har gida za a biyo ka credit nawa kake so a sama danka kun ga cin hanci da rashawa sai annabi ya tsino mai karba da mai bawa bisa Najeriya mafi yawan mutsinannu ne sai dai Allah ya mana rahama wallahi to kawai cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa akrawaka Allah ya jiya mana ko kuma mu gyara to saboda haka wallahi wannan abin kowa ko ce gwamnati ta zo tana cewa za ta yi yaki da cin hanci da rashawa to gashi nan dai Allah ya sauke mallam an ce duk menene alƙaryar da take yawan sabon Allah ba za ta zauna lafiya ba to ya irin su USA da China ba irin sabon Allah da ba sa yi amma suna zauna lafiya ba ka sani bane kar makalla ai suka fi kowa rashin zaman lafiya duk wata musifa daga can take fitowa duk corona nan da wata wace ce duk daga ina ta fito ka taba jin corona a cikin masu sallah daga can ta fito suka kawo mana duk ka san musifar da suke ciki mallan na rataye kansu da kashe kansu yakin nan da ake tai duk ba su suke yi ba kar makalla ba sa zaman lafiya da wutan daji da aman wuta da sahara wani ya bugo min shekaran jiya daga wata kasa ta turai yace wallahi mallam yace sanyi ake yi sanyin da ba za ka taba tsoranta irin sa a ranka ba ruwa ne zai taho daga sama amma kafin ya zo kasa ya daskare sai zubo muku a suno yace kullun da safe sai motoci sun zo sun share muku kankara sannan za ku iya fitowa nace Allah ya saba a irin kasashen mu bane ai da sai dai kankarar ta kashe mu tsuntsu yana tafiya kafin ya je wani guri mallan ya daskare ya fado tsuntsu yana tafiya kafin ya je wani guri ya daskare sai dai gaga kawai kankarar tsuntsu ta fado to kana da irin wannan musifar Katarina Wilma guguwa iska girgizar kasa har makalla ga basu suka ga rataye kai to me ma ne a tura me zaman lafiya kaga abubuwa hudu ne in ka dauke su ka ga abun wani abu ko bayan sa gidaje masu tsawo ƙyale-ƙyalen hasken fitila titina masu kyau tsiraici da kaɗe-kaɗe da rairayi ƙaramin wani abu kuma amma an ka ɗauki rayuwar zuciya mallam da kwanciyar hankali da nutsuwa ba ka da shi ka haƙura ka bawa Allah mallam sai musulmi irin musifin da ake mana a ƙasar nan in a irin ƙasashensu ne da yanzu an yaƙi amma mu sai mu bawa Allah mun san akwai Allah akwai lahira ko ka cuce mu sai mu bakka da Allah ya saka mana shi yasa inda musulmi suke na ake samun imani da nutsuwa da kwanciyar hankali da haka malam baka san abin da ake kira nutsuwa da kwanciyar hankali ba wai wannan kyalekyalan bane. Malam haifiyarmu ta kamu da rashin lafiya dab da azumi, don haka bata samu damar yin azumin da aka yi ba, sai Allah ya mata rasuwa. To za mu rama mata. Wasu malamai sun ce ai ana rama mutum azumi ne in ya sha kuma sannan ya samu damar ramawa bai rama. Da haka sai idan misali Ramadan din ya wuce ta warke kafin ta rama sai ta rasu, to shine za a rama mata. Amma sun ce in mutum ya sha azumi kuma kafin ya samu dama ya warke daga ciwon sai ya rasu, to ai bai ma samu damar da zai rama ba, balle a ce za a rama masa. To da ya mutu a cikin ciwon suka ce wannan ba za a rama masa ba, wanda kuma shine kauli rajihi duk da wasu faɗa aka san haka. Na ci bashin katin waya sai aka sace wayar, to zan iya yi musu sadaka da kuɗin? Suwa za ka ba sadaka da kuɗin? Okay, su kamfanin da ka ci bashin nasu, tunda ba hanyar da za ka iya kai musu kenan ko? In ka san kamfanin su kamar da lamba ka, sai ka je kamfanin ka ce na ci bashin ku kuma an sace wayar, ku duba cikin lamba kaza za ku ga akwai bashin kaza da ake bida, sai ka kai musu. Inda ga kamfanin su nan ga guraren su nan da yawa, in an duba kuma ai za a ga bashin a cikin wayarka. Amma an kai sadaka da shi can kuma su suna rubuce suna bin ka bashi, wataƙila wannan zai iya zame maka matsala nan gaba, sai ka fito kana takarar gwamna sai ya ce an taɓa bin ka bashin MTN baka biya ba, to da haka ka a zabe ka. Kasan ƙananan abubuwa da kake rena wata ran sai su yi ma illa a gaba. Na'am. Tambaya, malam ya halatta in yi sallah da alwalan bacci in kayi da niyyar cewa za ka yi sallah da ita? Ai wani yakan yi sallah ne sannan ya kwanta bacci, amma alwalar da kaita da niyyar bacci kawai wannan ba za a yi sallah da ita ba. Kamar mai janaba ne ai yana yin alwala in zai kwanta, amma wannan alwala ai bata halatta maka kai sallah ba tunda baka yi wanka ba. Da haka sun ce ita alwala in ka yi ta da niyyar yin sallah ko kuma kai sallar ka kwanta da ita, in bata ware ba za ka iya yin wato komai da ita. To sai masu taimako daga yar uwa na Alkur'ani da 1000 tana neman addu'a akan aure da take shirin yi, sai 1500 daga wajen wani dan uwa, sai 200 ina neman addu'a mace ta gari, sai taimako na 2000 daga Hajiya Talatu a sa asusun marayu, sai taimako na 500 daga asusun marayu ina neman addu'a Allah ya yi kasuwanci na albarka, taimakon kaya kala-kala guda biyu a ba marayu, taimakon 200 ina neman addu'a nayi retire amma har yanzu babu gratuity, taimako na dabino kwano 3 zan yi aure bayan sallah a sa na addu'a, taimako na 2000 a sa asusun marayu, taimako na 400 amin addu'a ina neman aiki, taimakon 1000 a yi wa ƴaƴana addu'a, taimakon 10,000 a sa asusun marayu, Allah biya mu bukatuna na alheri. Masu neman saukan Alkur'ani, neman aiki, neman zaman lafiya, addu'ar neman lafiya da sauran bukatuna alheri kowa Allah biya masa. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه.